Alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 29 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan samun daidaituwa tsakanin masu digiri da HND.
Zara muna tafi da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa akan yadda suke kallon wannan mataki da majalisar tarayya ta dauka.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya sauran tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya bijiro tun makon da ya gabata. Majalisar Tarayya dai ta tabbatar da dorar da ta matsayin takardar shaidar karatu na HND da kuma ta digiri su zama wato a matsayi daya. Bakin da nake da su a wannan zaure, za mu tattauna da su ne akan shi matsayin shi HND din da kuma digiri da kuma abubuwan da za su iya bijirowa bayan wannan tabbatarwa. Malamai, barka da zuwa zauren mu na yau da gobe.
Barkanmu. Sunana Malam Isa Suleiman.
Barka da zuwa. Sunana Suleiman Babaje.
To, ina kara muku barka da zuwa wannan zaure namu. To malamai, ya kuke kallon wannan dokar da aka tabbatar da ita daga Majalisar Tarayyar Najeriya akan matsayin daidaita wato takardar shaidar karatu ta HND da kuma ta digiri? Bari mu fara da Malam Isa.
To, assalamu alaikum jama'a. Wannan abu da ake faru, na yi tunanin cewa abu ne na alkhairi, domin ana tunanin a daidaita tsakanin masu neman ilimi ta fanni biyu, ta siga makarantu guda biyu, wanda yakan kawo kalubale da yawa a wajen zakulo masu hazaka, masu hikima da masu kokarin himma. Wasu wannan abin ya hana wasu wanda suka cancanta su daga, ya kuma daga wasu wanda ba su cancanta ba. So wannan daidaita wanda akai zai ba da kowa damar ya fito ya nuna kokarin shi daga shi.
Abin jeri ga Malam Suleiman, ka ce ya ba zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta da kuma waɗanda yake ta ba dama tuntuni ko ba su cancanta ba, ko za ka yi mana ƙarin fashin baki?
So, alal misali, akwai ɓangarori da za ka je ka tarar. Bisa la'akari ma da inda kowa ya karatu, su polytechnic sukan yi karatu ne akan yanayin yau da gobe, ma'ana abu na practical, abin da ake aiwatarwa a aikace. Jami'o'i ko sun fi kasancewa suna yin shi a tafsirin kamar theory, zan iya cewa, ma'ana su kirkiro da tsari na karatu, ma lallai ne kuma su yi shi a aikace ba.
Wato, ba sai an bayyana wa shi ɗalibi ya koya da hannunsa ba, sai ya karanta ya fahimta?
Ana samun haka. Dalilin in ka duba ko jami'o'in, ana samun karancin kayan aiki. So, ko da za a yi muku shi, ba za ku kai ga fahimtar shi ba, kamar yadda wanda za a zauna a ce yau practical yake ta yi. Wannan abin zai ba kowa zai zama da ƙwarewar shi, wannan na iya jagoranci ko kuwa wannan na iya yin kaza, amma wannan sanin yanda yake zahiri practical, wanda ya aikace shi aikace ya fi sani. To, amma in aka haɗu wani ɓangaren, dalilin dokoki koko wani bambanci sai a duba menene gudunmuwar kowa sai a duba kwalin mutum wanda hakan zai sa wani kayu yana da hikimar da zai iya kawo ci gaban da ake bukata amma kwalin HND gare shi so an kaga an maida shi baya wanda aka ba shi damar da aka ba mai degree ta iya yiwuwa ya bada gudunmuwa fiye da shi ko ya bada gudunmuwa makamancin nashi
Malam Suleiman shi Malam Isa yana magana ne akan cewa da alamun kura ne da shan bugu gardi kuma yana kwashe kudi a yanda matsayin wanda aka ba degree da kuma wanda yake da HND yake a ma'aikata kai ana maka kamar hangar yake akan wannan doka da aka kawo ta sabuwa
matsayin abinda nake kallo game da daidaita tsakanin HND wato Higher National Diploma da waɗanda suke karatun degree a jami'o'inmu na Najeriya abu ne wanda za a ce ci gaba ne ga ƙasa ba wai ba ci gaba ba to amma yana da waɗansu fuskoki da ya kamata a kalle shi ita dai kolejojin kimiyya da fasaha an kirkire su ne ba don komai ba sai don a samar mu mutane da ayyukan yi na hannu maqasudin samar da su kenan duk wani darussa da akan karantar kamar a kolejin kimiyya da fasaha da ke kasashen mu ko dai a arewacin Najeriya ko a kudancin Najeriya ko a yammaci an kirkire su ne don samar da ayyukan hannu na yi na jama'a ba wai don a karantar da su abin da yake na turanci kawai kadai ba ko da yanzu za a ita samu a kolejin kimiyya da fasaha da ke kasashen mu na Najeriya suna yin waɗansu darussa waɗanda yake ya kamata a yi darussan ne a jami'o'i domin su waɗannan darussan ba sa buƙatan abubuwa mafi yawa wanda ya ɗauki practical
wato wanda za a yi a bayyane
ma'ana waɗannan darussan da nake taɗi a kai koko kwasa-kwasai su ne kamar abin da ya shafi abin da za a iya cewa accounting accountancy ko banking and finance ko taxation ko marketing
wato da harkokin da ya danganci kuɗi da kudayensu
yawa waɗannan darussa ne koko waɗansu tsaruka ne na karatu wanda yake ya kamata a same su a jami'o'i ne don su ba abubuwa bane wanda ake yin su practical a kolejin kimiyya da fasaha da ke kasan mu kolejin kimiyya da fasaha sun aro waɗannan daga jami'o'i su yi ne ba don komai ba sai don tallafin da gwamnatin tarayya take badawa bai isa ba ana kiran shi da suna internal generated revenue gwamnati ta ba su daman su samu hanyoyin da za su ƙara samun kuɗin shiga sai suka aro waɗannan darussa daga jami'o'i domin su yi su samu ƙarin kuɗin shiga amma asali ba a kolejin kimiyya da fasaha ya kamata a yi su ba to ta iya yiwuwa idan aka kalli fuskan dalilin da yasa ake bambanta wanda ya yi karatu a kolejin kimiyya da fasaha da wanda ya je jami'a ya yi karatu a ce abin da yasa ake bambanta su saboda waɗansan abubuwan da muka lissafo kamar banking and finance kamar taxation kamar business admin da public admin da kuma political science hanyoyin gudanar da mulki abubuwa ne da kasuwanci wanda ake karantar da su a jami'o'i to tunda kuwa aro su aka yi daga jami'a kila dalilin da yasa kenan su hukumar jami'o'i suke ganin cewa har yanzu dai waɗannan kolejojin kimiyya bai kamata a daidaita su da jami'o'i ba saboda asali akwai bigiran da yasa su aka kafa su amma daidaita su din abu ne mai muhimmanci da zai kawo ci gaba a ƙasa amma ta wani bangare kuma ana iya samun naƙasu abinda nake nufi da naƙasu anan shine kamar yanzu mu a Kaduna Polytechnic nan idan aka dauki wanda ke da kwalin HND akan kira shi da suna idan ba academic staff bane idan ya zama to non academic staff ne zai aiki a karkashin registry
wato in wanda ba na koyarwa bane
ba bangaren koyarwa ba bangaren koyarwa yake ba kaman yana bangaren non academic staff shi ba malami bane mai shiga aji ya karantar da dalibai sai dai shi mai aiki ne a office to wannan ana kiran shi da suna executive officer kuma sunan kadan da yake a kai shine executive kadan amma duk wanda yake karatun degree daga jami'a ana kiran shi da suna admin to waɗannan shi ko wanda yake karatu
wato fannin mulki kenan
fannin mulki kenan bangaren fannin mulki shugabanci a Kaduna Polytechnic duk wanda yake degree yana da dama idan ya fara daga admin officer 2 zai kai admin officer 1 daga nan har ya kai matakin da za a iya cewa ya kai deputy registrar idan Allah ya kaddari cewa yana da rabo wata ran zai iya zama cewa shine registrar amma fa wanda yake karatun HND a Kaduna Poly saboda layin da yake akai shine executive cadre ba zai taba ko da mafarki ba zai taba zama registrar ba saboda ba kadan yake ba
wato ba alayin yake ba
alayin yake ba ko da an ce an daidaita suya ne an daidaita a baki ko ku a takarda a rubuce amma fa ba zai zama a aikace kamar yadda mutane suke tsammanin zai tabbata ba sai dai idan waɗannan ma'aikatan sun zauna sun canja tsarin gudanar da mulki na tafiyar da wuraren ma'aikatu yanzu da muka dauka kamar koda jami'a ce kamar university kenan nake magana akwai university act doka wacce aka samar da ita duk wanda yake so yayi aiki a jami'a to ga irin takardun da ya kamata ya zama yanar shi to wanda yayi karanta HND yayi a kamar a college kimiyya da fasaha waɗanda muke da su a Najeriya idan ka ganshi a jami'a yana aiki to sai dai ala ba za su ke daukan shi a ce je karantar ba ko kuma ya je yayi aiki wanda ya shafi harkan mulki amma dai zaka iya samun shi alaf ba dan komai ba su karan kansu hukumar da ke gudanar da jami'o sun yadda cewa duk wanda yayi karatu a polytechnic hakika ya samu horo wanda ta cancanta na zahiri na practical da zai iya aiki alaf
ban tarman numfashin ka ba amma kaman yanda nake duba bisa ga bayanin da kai kama akwai dangantaka da siyasa na shugabanci a game da yanda aka bambanta shi wannan takardar shaidan karatu din Mala Isa kana ganin akwai siyasa ko kuma wani su dalilai da ya kawo bambancin tun farko
abin tafil azal haka yake abin da zan iya cewa a nan shine kamar yanda abokin hirin ya kawo bayani ina tunanin ana la'akari ne da manhajan tsarin koyarwan kowanne daga cikinsu ma'ana kuma za ka iya dubawa ga cewa tsarin malamansu akwai bambanci tsarin karatunsu akwai bambanci kuma duniya ta fifita tsarin malaman jami'a akan na malaman kwalojojin kimiyya da fasaha
duk da irin gudunmawar da suke bada
eh kwarai kuwa domin yanzu misali tsarin aiki da ya kawo polytechnic act da yi magana akai idan ka duba zaka ga polytechnic duk ilimin da ake samu ba a producing abin mataki ba a kai matakin da ya kai ba ta producing babu professor ba da yake aiki idan ba appointment din shi akai aka ce ya zo ya rectorship ba zai wuya ka zo ka tarar da professor
a matsayin malami
a polytechnic a Najeriya
to saboda su yan wannan bangaren ilimin ba sa yin karatu gizirfi
a sukan yi domin mun sha ganin su da yawa kamar alal misalin da ya bada Kaduna polytechnic ai akwai manyan malaman da suka yi karatu suka goge daga Kaduna polytechnic kuma suka tafi jami'o'i suka yi fice kuma suka ci gaba da koyarwa a can suka yi fice suka zama professors akwai su so ba wai cewa suna da na kasu in fasai ba ne kawai tsari ne ita kanta kwalejin kimiyya ce ba a ba ta ɗaukakan da ta kai ta jami'a ba domin da an ba ta da ina tabbatar miki za su yi rawa kankan to amma a tsarin doka ba a ba ta ɗaukakan da ya kai na jami'a ba saboda ai mun gani yanzu za ka iya kirga akwai professors a jami'a wanda asalinsu ma'aikatan polytechnic ne suka fara karatu a polytechnic suka gama suka yi aiki suka fara koyarwa a polytechnic suna cikin suka koma jami'o'i sun kai suna doctorate suka koma can suka zama professors kuma suka shahara a fagensu suna da dama so ba wani tsari bane na cewa wai wannan kaza a tinsil azul dokar da ta kafa polytechnic ba ta ba ta karfin da dokar da ta kafa university ta ba ta ba ni a cikin
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Malam Suleiman, to kana ganin ma'aikatu da kuma kamfanoni waɗanda suke daukan ma'aikata waɗanda suke dauke da waɗannan kwalayen shaidar karatu din, kana ganin yanzu a samu daidaito? Wato za su samu su karbi wannan sabuwar doka da aka kafa na daidaita tsakanin waɗannan masu kwalayen karatu din da muhimmanci?
To bisa wannan tambayan da kika yi koko bayani da kika kawo, ko ma'aikatu za su iya an karban wannan doka su aiwatar da shi a aikace? To anan zai danganta fuska biyu. Akwai abin dalilin da yasa na kira shi zai zama fuska biyu, akwai abin da ma'aikatu ake kallon su makasudin kafan masana'anta guda biyu ne mafi girma. Na farko, minimization of cost,
na biyu
rage kashe kuɗi, na uku maximization of revenue. So idan
neman
kuɗin shiga a matsayin riba mai yawan gaske, idan ya zama to cewa suka kalli yanzu cewa wanda ya karatun HND, wanda ya fito daga Polytechnic na kwalojin kimiyya da fasaha, kila wanda ya karatun ND ne National Diploma, koko wanda ya karatun HND haya National Diploma, kila kuɗin da suke iya biyan shi, koko suke iya biyan waɗannan ma'aikatan, kila a cikin ɗari bai wuce kashi 30 ba. Amma duk waɗanda suka je jami'a suke karatu, kuɗin da suke iya biyan su kila cikin 100 ya kai wurin kashi 65 ko kuma kashi 60. So kin ga idan 30 ko 35, amma duk wanda ya je jami'a yayi karatu ana iya biyan shi kuɗi kila cikin 100 daga kashi 60 zuwa kashi 65. To ma'aikatan da yake ita makasudin da sa aka kafa ta is profit oriented organization, domin a samu riba ne. To yanzu kin ga su ma'aikatu tunda suna neman su samu riba ne, kuma duk wanda ya zuba hannun jarin shi a wurin da ake juyawa, bukatun sa shine wani lokaci a ce gashi an kai da za a bashi riba, ba a bashi faduwa ba. So idan har ana da bukatun ku a bashi riba, kenan yanzu idan aka ce an daidaita masu HND da masu digiri matakin su daya, kenan yanzu waɗancan kuɗin da ake kashewa 30 zuwa 35 zai tashi daga nan wannan matakin, zai koma kashi 60 zuwa 65. Yanzu kuma ita ma'aikata za ta kalle shi a matsayin increase of cost, ƙarin kuɗi ga wannan ma'aikata. To shin riba ne zai sake karuwa mata? Gashi ta sake za ta sake fitar da kuɗi a wurin matsayin biyan albashi ko training ko kuma wani workshop haka da za ta rike ma ma'aikatanta? Abubuwa ne wanda yake tilasta sai ta zauna ta yi nazari na sosai akai.
Wato in za ta dauki gida ma'aikata 10 da hankalinta kwanci,
yanzu
sai dai ta dauki 5,
sai dai ta dauki 5, ko ma ta dauki kasa da 5 ba dan komai ba, saboda kuɗin da ake kallo ya wuce wannan. In ba wani ikon Allah ma wasu ma'aikatu suna iya cewa to su yanzu in dai ana so su daidaita kuma albashi, don aka ce an daidaita tsari tsakanin mai HND da mai digiri, to ai ba daidaita bane na baki, daidaitawa ne na wasu al'amura kamar na kuɗi, biyan albashi ko
allowance
da tsarin aiki. Kuma kaman abu na gaba da zan iya kawowa a karkashin wannan bayanin, kamar yadda na faɗa ɗazu, idan kika zuwa kamar Kaduna Poly, kamar yadda ɗazu na faɗa cewa mai digiri ana bashi admin, mai HND ana bashi executive, to yanzu in ka ce ka daidaita su, to ka daidaita su zo duka su yi aikin admin ne, koko za ka daidaita su duka su yi aikin executive ne?
Ina ganin kila suna tunanin a daidaito wurin biyan gida albashi ne. Malam Isa, da bayanan nan da muke ta yi akan maganan samun daidaito musamman ga waɗanda suke ɗaukan ma'aikatan aiki, me naka mahangan?
Yanda abokin gida na yi magana, Malam Suleiman yake cewa ɗaukan aiki kamar duk anan Kaduna Polytechnic da ya bada misali, za ka iya tarar da cewa dan an ɗauke ka da HND kuna level ɗaya da mai digiri, yana bambancin kuɗi ne kawai, yana wancan ɓangare yana admin kai kana executive, to amma bai shi albashin ka da naira 10 ba. Kusan a ma'aikatan gwamnati sukan daidaita level, in dai suka baka degree level the same, ma'ana matakin albashi ɗaya, to ko digiri gare ka ko masters gare ka ko HND gare ka, in dai har an baka wannan matakin albashin ana sa ran albashin ku zai kasance ɗaya, in dai ba wata matsala ba ce ta gidda.
To ya za a yi daga zubi na gaba, wato a ɗaukan ɗalibai ko kuma inda aka yayi din nan, a daidaita tunanin su ɗaliban cewa da wanda yake da digiri, wanda yake da HND duka abu ɗaya ne, wato ba wanda ya fi wani a matsayi, da kuma sauran al'umma su ma su ɗauki wani abu kuma su yarda da cewa abin da ɗaya ne.
To alhamdulillah, wannan ƙalubale ne da ya shafi na farko gwamnati, zan ce gwamnati, saboda da yawan kwalejojin kimiyya da fasaha ita ta kafa su, ta duba tsarin manhajar su, saboda dai tana tsarin kafa su da manhajojinsu na ɗaya daga cikin dalilin da ake yi, kamar yadda muka yi bayani a baya, na ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake ganin kamar bata kai matakin digiri ba. Sannan na biyu, gwamnati kuma ta tabbatar dokar da ta bada ma'aikatu da sauransu sun aiki da shi, domin shi doka duk dokan da ba a enforcing din shi, ma'ana tabbatar da shi ko ku karfafa shi da shi ya zama kamar hira ne kawai. To kaga bangaren gwamnati tana da wannan. Sannan kuma ɗaya ƙalubalen yana ga su masu rike da kwalin HND, shi ya kamata a tununa wa duniya cewa abinda ake inda ake zaton su sun wuce nan, domin mene shi gani Bahaushe ya ce ya koriji. Idan yau masu HND suka fito, masu graduate na polytechnics suka fito suka nuna wa duniya kwarai, duk inda kuke tunanin mu anan ai muna gaba da nan. Zan miki misali da kwalejojin kimiyya na waje, kamar a duniya ɗaya daga cikin makarantu da ake ji da shi wanda sai ka kai mai kokarin gaske zaka iya zuwa ciki shi, shine MIT, Massachusetts Institute of Technology, wanda ke kasar America. A matsayin ta ana kwatankwacin ita ba jami'a ba ce, ana ɗaukan ta kamar polytechnic take. To amma in ka duba ba wai sunanta bane ya ɗaukaka ta, a'a ci gaban da take kawowa ta fannin kimiyya da fasaha ya ɗaukaka ta, duniya suka santa, wanda yanzu in ka zo da kwalin wannan makarantar ba mai digiri ba ko mai menene ba za a taɓa ɗaukan ƙasa da shi ba, za a maka kallon kai ma ka isa. So yanzu ƙalubalen yana ga su kansu makarantun da kansu ɗaliban da kuma masu kwalaye, su ya kamata su yanƙuro su nuna wa duniya sun wuce yadda ake ɗaukar su in gwamnati ta gama wancan gyara nata. Daga nan su kuma al'umma sanin muhimmancin abubuwan da suka kawo zai sa su darajar su da ke kimanin da iman ake ba su ya ƙaru, har ta kai ga shi kanshi mai ɗaukan ma'aikata me yake buƙata, ai ba kwalin da gidan ka yake so ya rike ba, aikin da kai ne shi zai samu abin da zai samu, aikin da kai shi zai kawo mashi riba, a riban zai ɗauka ya biya ka. To abin da ka iya kawowa shi zai sa ya samu wani abu har ya ga iman ka, in fact har gobe in an kai shi ma in ya ga yau na ɗibi ma'aikata goma mai digiri biyar mai HND biyar, sai ya kasance mai sai HND ɗin nan sun fi kawo mai riba fiye da mai digiri, ko sun fi aiki a output ɗin su, ma'ana abin da suke yi a aikace ya wuce kima ta wanda mai digiri ke yi. Misali nake badawa, dole ne zai rinja tunda shi riba yake nema kuma yana so ya rage sa kashe kuɗi akan samun riban nan, to zai ɗauki zai mai da hankali ma akan ku ne, domin ya san in ya kashe maka naira 100 kuɗin shi zai dawo.
Malam Suleiman, ɗazun ka fara bamu labar cewa kana son ka bamu kwatance da kanka akan yadda kai gwagwarmaya kana wanda yake mai kwalin shaidar karatu na HND, a saboda kuma ila tsangwama ko kuma ganin cewa kana bukatar dai a ka ƙara daraja kimar na wurin aiki sai ka ƙara komawa wurin nemo shi digiri din.
Kamar yadda wannan zancen yake, hakika ina da kwalin Higher National Diploma a Business Administration wanda na gama shi a wurin shekara ta 2006. Bayan wannan tsawon lokacin har izuwa wuraren shekara ta 2015 na samu tunanin cewa ya kamata a ce ba HND bane a hannuna ba don komai ba kuwa, saboda trend na market din da ake a ciki a yau a Najeriya, kamar kafin zuwan a fara agitation na maganan a daidaita tsakanin HND da digiri, kuma daidaituwa wadda yake mai na sahihi ba na magana da baki ba kawai wanda yake zai zama aikace. To kafin wannan lokacin, kafin hakan ya faru, yanzu da aka ce an aiwatar da shi, na yi sha'awa sannan kuma na koma makaranta. Abinda ya sa na koma, kamar yadda na faɗa a baya, cewa tunda an ɗauki mai kwalin HND da mai kwalin digiri ba ɗaya suke ba, saboda waɗansu dalilan nan kuwa shi a kullun kamar yadda masana suke faɗa, kamar in zaka ce ko kace ga development ko ga rashin development, to it depends, yawa ci gaba yakan danganta daga wannan mahanga ni na kalla ko ku wancan ya kalla, domin zan iya kallon abu ba ci gaba bane amma wani ya kalle shi a matsayin ci gaba, wani zai iya kallon shi a ba ci gaba bane kuma a wurina ci gaba ne. To hakika kasancewan kwalin HND a hannuna akwai damammakin da na samu a baya da ya kamata a ce na same su amma tunda HND ne sai zama to waɗannan damammakin ba su samu ba
suka ta tsallake ka
suka ta tsallake ni so wannan dalilin yasa yanzu na tsinci kaina a Kaduna Poly nake aiki saboda na san cewa ina da burin yau da gobe nima in zama registrar ko ba a Kaduna Poly ba ko da a wani ne to kwalin HND ko ba zai taba bani dama ba in zama wannan saboda ba ni a admin tsari saboda ina tsarin executive cadre so ba za iya yuwa ba kana executive cadre na in dai ba ka koma makarantar da ko kai PGD kai masters ba to shine zai iya sa kai canjin tsari daga executive cadre nan zuwa admin cadre ba ko kuma kamar irin matakin da yake nake akai a yau da na koma jami'a nake sake yin degree ba don komai ba kuwa don in cimma burin abinda na sa a raina nake so in cimmawa to akwai kalubale da yawa wanda za mutum zai iya fuskantar su sakamakon idan yana da HND zai ga abubuwa da dama yana son su to amma wannan HND ba zai bashi dama ba
to amma yanzu da wannan sabuwar dokan kana ganin dama za ta samu musamman ɗaliban da suke cikin karatun su kafin su gama la
kwarin gaske idan har gwamnati ta yi hobbasa ta yi namijin kokari ta tabbata tunda yanzu dokan kaman yadda yake faruwa a Najeriya majalisar dokoki sun gama nasu amma majalisar zartarwa ma'ana majalisar shugaban kasa domin idan majalisar dokoki ta gama to dole fa sai majalisar shugaban kasa ta sa hannu majalisar shugaban kasa ko in bata sa hannu ba wannan doka da shi da kaman ba a yi ba duk da yake amma dai fatan mu majalisar shugaban kasa ta sa mu wannan doka hannu dan ya zamanto cewa duk mai kwalin HND ko ko wanda yake da burin yana so ya HND ba zai samu na kaso a cikin tunaninsa ba zai ma sake zage dantsansa don ya tsaya ya karatu a kulejijin kimiyya da fasaha waɗanda ke ƙasar mu Najeriya
shin wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Sage sai kuma Daniel Brown daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya